Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman, wanda a cikinsa za a ji cewa yayin da matsalar tsaro ke ƙara tabarbarewa a tarayyar Najeriya, yanzu haka al'ummar ƙasar ta fara dogara da 'yan sa kai domin magance mata wannan matsalar. A Jamhuriyar Nijar kuma masu rajin kare demokaradiyya ne suka fara jan hankulan 'yan siyasar ƙasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage ƙasar mako ɗaya a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Har yanzu da Jamhuriyar ta Nijar za mu ji yadda Kiristoci a Damagaram ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Akwai shirin kuwa Bargida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Ganan Umaru Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar ƙasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana, inda aka kai hali akan matafiya a ranar Juma'a. Aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Gwamnan Bardon Baba Ganan Zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana.
And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Jakana.
Abin bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Aulu, wanda tsakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abin mamaki, muna da brigade commander a Jakana tare da mutanensa, muna da kuma commanding officer a ƙauyen Aulu, wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai. Kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi. Amma ba mu ga hakan ba, kuma maganan gaskiya ba mu ji daɗi ba.
Federal government and indeed the Nigerian army.
Wace gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasar dole ne su saurari al'umma da maido da zaman lafiya da lumana a Najeriya. Ganin cewa akwai mutane da suka samu suka tsere, an dai an tafi da nasu, kamar yadda wannan malamin ya shaida mana ma labari lokacin da aka tare su a wannan hanyar, da kuma aka tafi da Elsa da cikin sa yana ji yana gani.
The first month din dai suka tare, the second one sai mu ne, sai muka juye moto, sai wannan muka bar su baya din, sai suka fara bude mana wuta. Direba ya gagara gudu, sai ya shiga daji, sai muka bude butu muka fita ta wuri. To matan da suka shigi da yaran da suka shigi mun san ya ba muka gudu a daji, sai haka muka shira.
Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika ba karkashin matsin lamba a jiya Litinin, yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki 10 kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen Turan da kuma kasuwar bai daya. Begin cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. Masu tattaunawar tarayyar Turai da Burtaniya suna nan a Brussels, kada tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan Turai za su iya shiga ruwan Burtaniya da ba wasu batutuwa na adalcin kasuwanci. Lokacin da Majalisar Dokokin Turai ta kayyade da ke karewa ranar Lahadi, ya kare ba tare da cimma yarjejeniya ba, inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan Janairu. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwarensa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin haɗa magunguna na Amurka Moderna ya yi. Amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a ƙasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Shugaban hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar Asabar, inda za a fara ba da maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan Disamba a faɗin ƙasashen nahiyar Turai. Ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da ƙalubaloli, kana za mu kawo ƙarshen COVID-19 da coronavirus ke haddasawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. Matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata, waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi magajin ba. A ƙarshe, a jiya Litinin ƙasar Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja, ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka. Idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu, lamarin zai rikide ya zama babban yaki da tarihi ba zai manta shi ba, inji Rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin Islamabad. Ita ko gwamnatin India bata ce komai ba game da zargin Pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar hotani. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda matsalar tsaro ke ƙara tabarbarewa. Yanzu haka al'ummar kasar ta koma dogara da ƴan sa kai domin magance mata wannan matsalar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Tun a baya, ƴan sa kai na maharba da kuma ƴan sintiri wato ƴan banga na ko taka muhimmiyar rawa tsakanin al'umma, musamman ma yayin bukukuwan gargajiya. To sai dai ko yanzu falamura na canjawa, domin sakamakon tabarbarar tsaro da ake fama da ita ya sa yanzu ƴan banga da ma maharba wato hunters da ma ƴan ƙato da gora wato civilian JTF bin sahu wajen taimakawa jami'an tsaro. Wai ko me jama'a ke cewa game da rawar da ƴan sa kan ke takawa a yanzu?
Suna na Abubakar Bello. Ƙwararre da gaske suna taka rawan gani sosai wajen samun ma al'umma wato tsaro, musamman ma a yankunan karkara ko kuma mu ce a yankunan da ake fama da tashi-tashin hankula. Ko a baya-bayan nan in don zaka tuna lokacin da aka dauki dalibai a kankara, a karamar hukumar kankara cikin jihar Katsina, wato vigilante na kungiyar Miyetti Allah suna daga cikin jami'an tsaro da suka hada kai da sojoji da ƴan sanda suka je suka kwaso wajen nan yara. Kuma bisa ga dukkan alamu har da gwamnatin jiha, shi gwamnatin jiha Aminu Bello Masari shi da kansa saya ya ba mu wajannan vigilante da suka hada kai da jami'an tsaro suka kwashe wajannan yara. Annan jihar Andamawa idan zaka tuna a shekara ta 2014 a lokacin da aka kwashe garuruwan Mubi, Michika da Madagali, wato ungiyan sakai su ne gwamnatin jihar ta dauke nauyin su da motoci aka je aka karbi garin Mubi da Michika da Madagali a hannun Boko Haram. Wannan kowa ya riga ya sani kuma yana kallo.
Ayubu Bello su ne ma ya kamata a sa su a gaba a musu kohoro irin na ƴan sanda, saboda su suka san wuraren su, wajajen su da yankunan su da dazuzzuka da suke shiga su fita. Sannan kuma a ɗaya hannun kuma akwai matsala wajen shigar da su aikin, ya kamata tantance su da kyau, saboda wasu suna barna amma dai suna bada gudunmawa sosai ba wasa ba ma.
To sai dai kuma duk da wannan rawa da ƴan sa kan ke takawa, da fa alamun a wasu jihohi ba a kulawa da su. Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya, wanda a yanzu ke taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da masu tare kirba na Boko Haram, ta bayyana irin halin da suke ciki a yanzu.
Muna tallafawa jami'an tsaro wajen yaƙi da ƴan ta'adda a ƙasa, sannan kuma mu jami'an tsaro mun ɗauke su a matsayin ƴan uwanmu, yayin mu kuma abokan aikinmu. Dole mu ne tun da mun sa kai mun ce za mu tallafa musu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Sannan maganar tallafi da kake tambaya wajen gwamnati, ga gaskiya a yanzu haka mu dai ba mu samu tallafi ta kowane irin hanya ba, amma ba mu san watakila gwamnatin tana wani shiri ne nan gaba za ta iya taimaka mana ba, amma a yanzu dai kam tukunna taimakon bai zo hannunmu ba.
To wai ko me masana tsaro kuma ke cewa game da rawar da ƴan sa kan ke takawa? DCP Usman Madu Basube, tsohon mataimakin kwamishinan ƴan sanda ne, ya ce akwai buƙatar bincike a kan wasu ƴan sa kan.
A tantance su, a nemi masu gaskiya a cikinsu, masu kwazo a cikinsu, domin ba dukansu ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba, su ƴan sa kai da vigilante din. Don akwai wanda ni na sani irin ƴan sa kai ko vigilante nan ya ji ya sa kansa, ya ɗauki bindiga, ya ɗauki harsasai lokacin Ali Kwara ya kama wani barawo. ana ka samu amnation wannan, yace na samu a gurin wane wane Adamawa. To gashi ka je ka sayo mana wannan amnations din. Aka je aka sayo wannan amnations din, kuma ya kasance wannan wanda ya sayar da ma wannan barawan amnations din shi ma dan cikin vigilante ne wanda suka taking part a wajen yakin Boko Haram tare da sojojin a lokacin. Aka kama shi, aka ba yan sanda. Yan sanda sun gurbatar da shi a kotu, amma daga baya zo aka ce ba shi da lafiya a bada bailinsa. To har yanzu magana shuru. Akwai kuma na san wani vigilante wanda ya kasance Ali Kwaran ya kama shi, muna tare da shi. Ga barawan, ga wanda aka kama shi, da vigilante ne, ya bari ya shiga kidnapper. Bayan ya shiga kidnapper na Ali Kwaran ya kama shi, dama shi sohon barawan ne shi. Yanzu wayannan ba tantance su akai ba, ya za a samu a hada sojoji da yan sa kai da wannan vigilante? Wasu ka ba su license kenan. Wayannan wanda suke su terrorizing din kasan nan din, wasu su ma da dama suna cikin vigilante, wasu kuma ex members ne.
Koma da menene, fatan talaka dai shine Allah kawo tsaro, ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda masu rajin kare haƙƙin demokradiyya suka fara jan hankulan bangarorin siyasar kasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage kasar mako daya a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. Sakamakon lura da yadda wasu 'yan kasar ta Nijar ke zargin kotun tsarin mulkin kasar da nuna bangaranci game da batun halaccin takardun dan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Mohammed, a wata sanarwa da ta fitar kungiyar matasan Nijar da ake kira Mojen, ta yi kiran da kowa ya tsaya matsayinsa. Kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugabanta Siraji Isa a hirarsu da Suleiman Muni Barma.
'Yan siyasa da suka dauki salon hiddo sanarwoyi a kowane bangare ta maida ma juna kalamai, sannan kuma da kawo kalami mai zargi da zargin kotun koli wadda ta yanke hukunci bisa ga waye cancanta yayi takara ko wane ne bai cancanta ba. Muka ce waɗannan kalamai basu dace ba, sannan kuma muka ja hankulansu da cewa kotun koli daga reta ba wani koli, sannan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki yace idan ta huddo doka ko ta huddo magana hukunci dole ala tilas abi amika kai amika wuya.
Watakila su yan siyasa za su iya cewa dama haka tsarin siyasa yake, haka demokradiya ta gada, dole ne ai cacar bakin nan ko ai cece kuce akan dukkan wasu abubuwan da suka shafi sha'anin siyasa.
An yi cacar baki wannan haka demokradiya ta, amma akwai iyaka, akwai inda ba a shiga, akwai gonar da ba a shiga, akwai gonar demokradiyyar wadda akwai kalamai na maida majuna magana, sannan kuma da fifita barnamijinka hiye da na wani, sannan kuma da fifita program inka hiye da wancan, saboda ba dan komai ba ka nuna ma al'umma cewa kai ne na farko, kuma kai ne mafi kanci, kuma kai ne ke sauraron su, kai ne zaka mafi cancanta, sannan kai zaka hidda su cikin talauci da fatara, sannan idan ka zo zaka tsaida demokradiya kamar yadda suka saba. Amma akwai iyaka ta shari'a wadda kamar kotun koli zantuttukan da take, kotun tsarin mulki zantuttukan da take yi da dokokin da take hurdowa, wannan kuma kundin tsarin mulki da kanshi ya ce duka abunda ta huddo cilas ne ga mahukumta, ga 'yan adawa, ga 'yan warhulla, ga dukkan al'umman Nijar su miƙa wuya, sannan su yarda da shi. Babu incin cewa a hurta kalamai koko a yi takan tsantsan koko cewa da ba mu yarda da abunda ta ce ba koko ga yadda ta ce.
Da wace fargaba ce kungiyar Mojen take da ita akan wannan yanayi da aka shiga?
Fargabar mu guda ita ce waɗannan kalamai basu sa a samu zaman lahiya, kamar suna iya su haddasa fitina a cikin wannan ƙasa. Ƙasar Nijar yau, al'umman Nijar ba su buƙatar shiga cikin wata fitina ba dan komai ba, saboda yau fargabar 'yan Nijar shine rashin tsaro da ya addabi ƙasashe, ba ƙasar Nijar kaɗai ba, duka kewaye da mu.
To har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar, inda wakiliyar murya Amurka da magaramtar labari ta shirya mana rahoto na musamman kan yadda kiristocin da magaram ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti.
Madame Isha'u Aishatu ta cocin Evangelica, wato Eglise Evangelique de la République de Niger, cewa ta yi akwai 'yar matsala ta tattalin arziki.
Tunda in muka diba muka gani akwai abubuwan da ba a iya aiwatar da su saboda kasancewar wannan cuta. ta corona. Kuma sai ka ce kowa da abin da yake samu da shine yake umfani domin shirye-shirye wannan sallah. Kamar hakan yana nufin irin wasu abubuwa da kuke yi a da a wannan karo na bana ba kwa samu ku yi shi ba saboda wannan matsala ta tattalin arziki. To kamar abin da ya shahi kamar sancan su sha da haka babu abin da sai hanawa na ibada indai da rai da lahiya za mu zo mu yi shi kuma kamar yadda aka saba ko mi muka samu hada ne ake yi ayi tattare da shuna kenan wanda ma ba yadda kamar ba abu bane ba wanda za a cewa ya hito kamar kiri-kiri an lura da shi haka
daga nashi waje Reverend Haruna Labo cewa yayi sallar da hidimomin da aka saba yi su ne sai dai dan cikas kadan
bambancin da ke da akwai cikin yanayi wanda dukan kasa ko duniya ma ta samu kanta ciki wato na wannan cuta ta COVID-19 wanda ya sa dole a dauki matakai na kaurecewa juna nisantar juna abinda ya shahi ruhe hanci da baki da kuma rashin gaisawa alhali kuwa sallah ce ta zumunci abinda ya kai cewa ba a gaisawa hannu da hannu ya zama wani dan cikas ga bayanon murnar da muke da ita amma in ba haka ba alhamdulillah bisa ga yardar Allah komai yana tafiya daidai
su kuwa daga nasu waje cocin katolika nanan da magaran za su shirya sallar ta Christmas ne cikin kula da matakan kariya na coronavirus
sunana madam Gera Anik Eglise kimu Eglise Catholique de Zender Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus shirye shirye kashi biyu ne na zikiya na addini kuma shirye shirye da za yi ci abunci a sha tare da abokanninmu kuma mu yi invite mutane su zo su zamana amma saboda coronavirus kin na mu ma yi a gama mutane da yawa sallah wanda ba kamar da bane ba kamar da bane tunda akwai cutar wannan
an san mata da kawata bukukuwa da kashe-kashen kuɗi ko hakan zai samu a wannan Christmas sai Aishatu tace
sai samu haka cikin taimakon ubangiji ba za a rasa ba mu dai abin da ya shahe mu ban san a wani wuri ba kamar in an ka ce Krista an san mu da nuna ma shuna kamna akwai hadin kai kuma ana taimakon shuna sosai in kai ka san kana da karfi ka san wani bai da kana dokuwa ka raba da shi shi ma yadda zai samu ya shi dadi a gidan shi tare da makwabtan shi da abun ga
su ma dai matasa ba a bar su a baya ba suna shirya wakoki na yabo cewar Ezra Ya'u na cocin Angelica ta nan da magaram
dan uwan musulmi gaba daya don kuma muna kiransu duka su zo gaba daya mu yi wannan sallah tare domin anniversary ne kamar mun saba fadi suna sallah suna gaita mu je mu yi suna tare a ci abinci ai wasa dariya wannan yana sa kuma ƙara dankon zumunci da mu da su
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
To karfa shafa muna kama ku wannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Niger Yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da malam Idi da asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke na Amerika to da kaddibi alwashin naka daga samu a Niger da yanzu abin kake samu na bayan wata biyu wata uku da ka zo na Amurka ya kaga sauyi
Abdulaziz yoni da aka bani ma abin nan kina albashi na hawar da aka bani ma ni sai na ce ya wani aboki na ce wannan an ya ba sai kuskure na ce ga wannan mutum din za a ce biya kuma sati ne wai biya wai na sati ne aka bani sai na ga abin da nake samu a can gida shine na wata guda hayalinka ya huce shi shine aka bani a sati guda dan sai na diba na gani kawai a tsawon shekara guda sai na ga abin da nake iya samu a wannan duka shekarun na samu sai shekara guda na Amurka saboda aikin da nayi kuma da biyan da ake wallahi lokacin nan biya babu wanda zai zo shi nan yace an dauke shi ma'aikata haka kamar biyan da ake mishi yace ba an kwari shi ko na
sai dai abin ban mamaki yanzu naji an ce komai ya sake ba kamar da ba in baka takardun aiki sai ka kwashe shekaru da dama kana wahala
wallahi wannan aziz gaskiya ce kawai yanzu komai ya sake a game da harkar takardu dan gaskiya a da yanda musa bincike yana da kyau, amma tunda aka fara rikici a cikin kasar nan aka yi wannan 9/11
wannan hare-hare an ta'addaba
ta'addanci da suka zo aka yi wannan abin da aka kashe musu wajen mutum dubu ne da tukunne tunda da shi ne suka fara bincike kuma ba su wasa ba, kuma yanzu ke ake abin ya karu ma saboda sistemin da ake cewa kamar data ba su ki abun da gare ka wata information kin taka ana sa ta cikin a wannan inda ka zo ka dora hannu ko kuma aka buga sunan ka duka abubuwa naka sai ya fito dan kana da taka san bukar da kaza babu inda zaka koyi musu
iko Allah
yana aiki an samu ci gaba ko mutanen mu dai da yake da mun ba mutane bane masu karambani ita Amurka akwai abun da bata so kana cikin kasar ta kace zaka yi karambani kace ka shiga abubuwan da bai shahe gaba ko kace kai wasu abubuwa wanda kai kana kwatanta kai ga san kasar a'a amma in dai ka zauna dan inda kake san sai da kake inda baka taba abin da zai taba wani a rayuwar su ko kuma mulkin su ko kuma
zaka taka doka
da dokar su to wannan insha Allah sai kai shekara ɗaya ki ana ba wanda ya dama ka tunda nan babu bambancin kabila a cikin wannan kai dan kana dan Afirka wannan ke dan Amurka ko ko a'a da kai dan Amurka baki da hori da wani iri da kai da su duka goman fi da galite kuma wani gama ma sai an diba an gani ga kai baka da takarda su suna takarda kuma kuna aikin guri guda ba a gwada maka ba bambancin a ce maka irin wannan kai kai wayannan dan Afirka ne kace can kai wani da suna tsoron su yi maka wannan ma dan kan san shiga cikin rayuwarka inda su sun san doka kuma sun dauki dan adam da muhimmanci a cikin da harka take
to mallam to mutane na cikin Afirka kamar ba sa san yin aiki Afirka haka da haka kake ganin ka meye dalilin da yasa ba mu samun ci gaba da ɗan Afirka ke yi a Afirka kamar nan yanzu ka diba da in kaje Amurka in kaje masana'anci da dama za ka iske waɗanda ke aiki a ƙasar a cikin masana'anci zaga ɗan Afirka ne amma ba sa iya aikin wanda aikin da suke nan ba sa yin sa can a cikin ƙasashen su ka ganin ka meye dalilin haka
wannan abin sai in ce maka rishin kamar nutsuwa kai da kanka ka nutsu a cikin kanka abinda kake so ma wani in kake so ma kanka ka so ma wani shi ne ba mu da shi mutanen mu da suke zauwa nan kaga nan dai suna aiki yanda ya kamata aiki ma na nutsuwa da aikin da aka ce wannan Afirkin ne in ka bashi kowane irin aiki da zaki
ƙarfe bakwai sai ga mutum na wuri aiki alhaki in ka je Niger in ka je su a Nigeria za ka je su take office ga su mutane ƙarfe goma sha ɗaya ba kowa
shi ne ai Kamal Aziz wannan zauwa ƙasashen Turai wannan gaskiya kamar makaranta ce ga Niger da yan Afirka ma ba Niger ba kamar makaranta ce kamar wurin horo ne duk wanda ya zo ne shekara ɗaya biyu in ya koma gida zaka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba tunda ya sani ya gani ya ga kati kuma ya san da lalle aiki shi ne mutum
Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro da mun gode daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin koyar bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma doke da sharhin jaridun Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa jagoran ƴan adawar Niger Hamma Amadu ya shiga cikin halin tsaka mai wuya sakamakon gaza tantance dan takarar da ya cancanci samun ƙur'un magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba Jere ta ce Hamma Amadu wanne kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da takardunsa ya sha alwashin baiwa magoya bayansa umarni don ganin sun zabi mafi dacewa a tsakanin ƴan takarar jam'iyyun Hamayya sai dai har yanzu abin yana da kamar wuya jaridar Le Monde aujourd'hui na cewa ƴan takarar zaben shugaban kasa na ci gaba da kiran kotun tsarin mulkin kasa ta soke takarar Bazoum Mohamed na jam'iyyar PNDS mai mulki saboda a cewar su kundin tsarin mulkin kasa ya hana wa dukkan wanda ba dan Niger na asali ba neman shugabancin wannan ƙasa. Jaridar ta ce tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo mai neman shugabancin ƙasar ta Niger a ƙarƙashin inuwar PGP dubara na daga cikin waɗanda suka buƙaci kotun ta sake duba wannan magana, yayin da shi ma ɗan takarar MNSD Sain Umaru ya ce yi wa 'yan ƙasa haske a kan wannan batu ya zama wajibi. Jaridar Les Echos du Monde na cewa 'yan siyasa mata sun yi nasam a zaben shugaban ƙasa na 27 ga watan Disamba, domin daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa ba mace ko guda, duk kuwa da cewa jinsin mata na da babban rinjaye a yawan al'ummar Nijar, lamarin da ake alakantawa da wasu dalilai masu nasaba da al'adun jama'ar wannan ƙasa. Kodayake an sami tarin 'yan takara mata a zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin ƙasa. Jaridar ta ce a tarihin jamhuriyar Nijar, Madam Bayar Maryama Gama ce ita kaɗai ce mace da ta taɓa shiga zaben shugaban ƙasa, wato a shekarar 2011 bayan faduwar gwamnatin marigayi Tanja Muhammadu. Murabba sharhin na wannan mako da jaridar Lebanon, wace ta ce jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya sun cimma wata yarjejeniyar haɓaka tattalin arziki a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwa, wato Najeriya Nijar Joint Commission. Jaridar ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a ranar 18 ga watan Disamba a Abuja, ƙasashen biyu sun amince su yi ayyukan bunƙasa fannin noma, kare muhalli, fannin ma'adanai da makamashi da sukuri. Sabili kenan gwamnatocin biyu suka bayyana yunkurin samar da hanyar zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu da nufin baiwa 'yan kasuwa damar yin hada-hada kai tsaye, a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Makaddashin sakataren tsaro na Amurka Christopher Miller a ranar 17 ga watan Nuwamba ya sanar da aniyar Amurka na janye sojojinta a dukkan Afghanistan da Iraki. Ya zuwa 15 ga watan Janairu na shekarar 2021 za a bar sojojin Amurka 2,500 a kowace ƙasa. Ya ce wannan ya dace da tsare-tsarenmu da manufofinmu na yau da kullum, tallafi daga al'ummar Amurka kuma bai daidai da sauya manufofi ko manufofin Amurka ba. Ya ƙara da cewa alhaki ne a kanmu na ɗumbin 'yan kishin ƙasa da suka sadaukar da kai da kuma 'yan uwansu waɗanda ke ci gaba da gadansu.
Together, we have mourned the loss of more than 6,900 American troops who gave their lives in Afghanistan.
Ya ce tare mun yi jimamin rashin sojojin Amurka sama da 6,900 waɗanda suka sadaukar da rayukansu a Afghanistan da Iraki, kuma ba za mu taɓa mantawa ba da waɗanda suka raunata sama da 52,000 a dalilin yaƙi, da duk waɗanda har yanzu suke ɗauke da taban yaƙin. Da suke magana ta wayar tarho da muƙaddashin sakataren tsaro Mila, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya nuna godiyarsa ga dukkan dakarun Amurka da suka yi gwagwarmayar wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Amurka na ci gaba da goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan tsakanin gwamnati da Taliban, wanda ke ba da kyakkyawar dama don cimma yarjejeniyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin. Muƙaddashin sakataren tsaro Mila ya bayyana damarar da Amurka ta yi don ci gaba da kare Amurkawa da tallafawa ƙawayen Amurka.
The United States Armed Forces remain committed to protecting the safety and security of the American people and supporting our like-minded allies and partners.
Ya ce sojojin Amurka na nan akan bakansu na kare lafiya da tsaron jama'ar Amurka da kuma tallafawa ƙawayenmu da kuma abokanmu a duniya. Idan ƙarin ta'addanci da rashin zaman lafiya da rarrabuwa da masu kirin kawo cikas ga ƙoƙarinmu, a shirye muke mu yi amfani da ƙarfin da ake buƙata don daƙile su. Ta hanyar dawo da sojojin Amurka gida, za mu gama wannan yaƙin na ƙarni, in ji muƙaddashin sakataren tsaro Mila. Za mu kiyaye 'ya'yanmu daga nauyi da wahalar yaƙi na har abada, kuma za mu girmama sadaukarwar da aka yi don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da Iraki da ma duniya baki daya. Sannan mu yi murna da duk waɗanda suka taimaka mana wajen samun 'yanci kan zalunci. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.